بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda cin kaddara wasa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna 24 ga watan Rabi'ul Thani, hijiral Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, daga Makka zuwa Madina. Tana da shekara 1444, wanda ya daidai da 19 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya. Wannan shi ne darasinmu na 11 a cikin wannan littafi na Sharhu Mukaffiratiz Dhunub, littafin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, wanda Malama Shaykhatu Bintu Muhammad Al-Qasim ta yi masa sharhi. Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. A muna nan a cikin ɓangare na biyu na wannan littafi, shine tariqus salamati minadh dhunub, ma'ana hanyoyin da mutum zai bi domin ya kubuta, ya kauce ma aikata zunubai da izinin Allah. Mun karanta abubuwa guda uku a ciki. Na farko mun ji shine muraqabatullahi wal haya'u min, shine mutum ya dinga lura, yana kula cewa duk inda yake Allah yana ganin sa kuma yana jin sa, sannan ya dinga jin kunyar Allah. Wannan zai dinga taka masa burki wajen sabon Allah, ya sa ya rage ko kuma ma ya yi kokarin dainawa. Na biyu shine mujahadatun nafs, shine mutum ya dage, ya yaki kansa, ya tilasta ma kansa yayi abin da Allah yake so, ya bar abin da Allah baya so. Sannan abu na uku da muka ji shine talabul ilmi, duk mai son ya bar sabon Allah sai ya je ya nemi ilmi, saboda ilmi shi zai koya masa tsoron Allah. Ta hanyar ilimi ne zai san waye ubangijinsa, sannan zai san menene biyayya ma Allah, kuma menene sabon Allah. Abu na hudu da zamu tashi akai shine almudawamatu ala al'amali salihah, duk mutumin da yake son ya ga ya kubuce ma sabon Allah, sabon Allah ya masa wuya, to ya kiyaye almudawamatu ala al'amali salihah, shine dawwama akan kyawawan ayyuka, ya dimanci aikata kyawawan ayyuka. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya, Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani, Allah zai tabbatar da su da tabbatacciyar magana, fil hayati dunya, a rayuwar duniya, wa fil akhira, da kuma alahira. To wannan ayar tana cikin suratu Ibrahim. Malama take cewa qala qatada, imamu qatada yake cewa amma fi dunya, amma a duniya da yace bil qawli thabiti fil hayati dunya, a duniya fayuthabbituhum bil khairi, shine Allah ya tabbatar da su akan aikata ayyukan alkhairi wal amali salih, da kuma kyawawan ayyuka. Allah zai tabbatar da su akan alkhairi da kuma kyawawan ayyuka. saboda haka wanda suka yi imani to Allah zai dawwamar da su ya tabbatar da su akan aikata ayyuka nagari a nan duniya da kuma wato a lahira. To anan malamai suka ce, wasu malamai suke cewa bil qawli thabiti fil hayati dunya shine a rayuwar duniya lokacin mutuwarsa, lokacin da mutum zai mutu, idan ya zama cewa a duniya yayi aiki nagari, yayi aiki na kwarai, to sai Allah ya tabbatar da shi da tabbatacciyar magana, shine ya zama maganarsa ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah lokacin da mutuwa ta zo masa. Sai zama abu na ƙarshe da zai faɗa shine la ilaha illallah. To Allah ya tabbatar da harshensa kenan, duk da zafi da magagi da radadi na fitan mutuwa, wannan bai sa shi wato ya rikice ko ya faɗi wani abu daban ba. Allah ya tabbatar da shi ya faɗi la ilaha illallah. Allah kai mana wannan arzikin. Sannan sai ya ce wa fil akhira, a lahira, a kabari, idan an tambaye mutum man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma amaluka, zai iya bada amsa. To Allah ya tabbatar da shi duk da zafi da matsayin na kabari, amma Allah ya tabbatar da shi ya bada amsa, saboda a duniya ya tsayu akan ayyuka na gari. Allah ya mana arzikin sa. Malama take cewa wal mudawamatu ala al amal as salih walau kana qalilan, dawama akan ayyuka na gari komi karancin sa, huwa hadiyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, wannan ita ce shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mutum ya dawama ya tabbata akan aikata ayyuka na gari, koda kuwa ayyukan ba su da yawa. Qalat Aisha radiyallahu anha, nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza amila amalan athbatahu wa idza wa kana idza nama min idza nama min al-layli aw marada salla min an-nahari 12 rak'a. Na'am, ummuna Aisha radiyallahu anha take cewa kana sallallahu alaihi wa sallama idza amila amalan, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yana aikata wani aiki, duk aikin da yake aikatawa, to athbatahu, yakan dawama ya tabbata akan aikata wannan aikin. Duk wani aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike, to yakan rike shi ne da gaske, yakan dawama yana yi. Wa kana idza nama min al-layli, ya kasance ma saboda dawama da yake yi akan ayyukan alkhairi, idan dare ya zo ya wuce yayi bacci bai samu dama yayi qiyamul layli ba, aw marida, ko kuma yayi rashin lafiya, wannan rashin lafiyan yasa bai samu yayi qiyamul layli ba, saboda shi a haƙƙinsa qiyamul layli wajibi ne akan sa. Dan Allah ya ce masa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sannan Allah ya ce masa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Shi a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama qiyamul layl wajibi ne akan sa. To kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yayi bacci ko kuma ya manta wata sallah, to lokacin da ya tuna fa waqtuha hina zaina yadhkuruha, lokacin da ya tuna cewa ban fai sallan azhar ba ko ban yi la'asar ba nayi bacci, to lokacin da ya tuna din nan ko lokacin da ya tashi daga bacci, to wannan shi ne lokacin sallan a wajen sa, shi sai yayi wannan sallah din. To shi yasa idan yayi bacci bai samu yayi qiyamul layli ba ko kuma yayi rashin lafiya, me yake yi? Sallaminan nahari 12 rak'a, da rana sai ya biya bashi raka'a 12, sai biya bashin abinda bai yi ba a jiya da daddare, saboda yadda ya dawama akan qiyamul layli. Wa min fadlillahi, daga cikin falalan Allah da ya yi mabayansa, anna man fatahu amalul layli, shine Allah ya sanya duk wanda yake wani aiki da daddare, to sai ya zama aikin ya kubuce masa bai samu dama yayi ba, istadrakahu fin nahari, zai iya ramawa da rana. Shine gashi qiyamul layli annabi yana yi, amma in ya zama yayi rashin lafiya ko yayi bacci sai bai samu damar yin qiyamul layli ba, to sai ya biya bashi da rana. Wa man fatahu amalun nahari, duk wanda ayyukan da ya kamata yayi da rana ya wuce shi, istadrakahu fil layli, to zai iya ramawa da daddare. قال تعالى الله مدوكين سركي نا cewa وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله تبارك وتعالى yake cewa وهو الذي جعل الليل والنهار الله shine wanda ya sanya dare da wuni khilfatan suka zama suna sassabawa dare yazo ya tafi wuni yazo dare yazo ya tafi wuni yazo dare yazo ya tafi wuni yazo yanzu ana dare an jima a shiga wuni yanzu ana wuni an jima a shiga dare al me yasa Allah yayi haka sai ce liman arada an yadhakkara Allah yayi haka ne don wanda yake son ya wa'aztu au arada shukura ko wanda yake son gode ma Allah ya samu isasshen lokaci in bai samu yayi da rana ba to dare yana zuwa in bai samu yayi da daddare ba to wuni yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi yake cewa inna Allah azza wa jalla la inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam yace Allah baya bacci kuma bai kamata Allah yayi bacci ba yarfa'u al-isba wa yaqfidhuhu yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli bin-nahari wa 'amalu an-nahari bil-layl Allah akan daukaka ayyukan da mutun yayi da daddare to da rana ake kai wannan ayyukan zuwa ga Allah ayyukan da mutun yayi da rana kuma to da daddare ake kai wannan ayyukan zuwa ga Allah saboda mala'iku ne da suke sauka cikin mu wasu su kwana da mu wasu su wuni da mu idan sallan asuba ya yi to lokacin su mala'ikun da suka kwana da mu su kuma za su tsaya ayi sallah da su sannan su koma su kuma waɗanda za su wuni da mu to za su iso su samu sallan asubahi a tare da mu saboda ka wanda yake bacci baya fituwa sallan asuba gara basa ci yake rasawa mai girma gara basa ci take wuce shi Allah din mal'un waɗannan mala'ikun suka je mala'ikun suka koma wajen Allah Allah zai tambaye su ya kuka samu bayina za su lissafa cewa Allah da wane da wane da wane da wane da wane da wane atainahu muhum yusalluna wa taraknahu muhum yusallun jiya da muka zo da la'asar mun same su a masallaci suna sallah yau kuma da zamu taso da asubahin nan mun bar su a masallaci suna sallah haka nan kuma inda la'asar ne wanda suka wuni za su koma za su yi bayani Allah cewa dazu da asuba mun zo mun samu suna sallah yanzu kuma mun bar su suna sallar la'asar saboda haka a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musiqun nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiqun layli hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana shimfida hannunsa da rana yana shimfida hannuwansa da rana saboda wanda yayi tsiya da daddare ya saba ma Allah cikin dare ya samu lokacin da zai tuba da rana sannan Allah yana shimfida hannuwansa da daddare saboda wanda ya saba ma Allah da rana shi kuma ya samu daman tuba saboda haka a koyaushe mutun yana iya samun daman tuba ko da rana ko da daddare mutun yana iya samun daman da zai tuba wal mudawamatu ala al amali salih dawama akan ayyuka nagari walau kana qalilan koda kuwa aikin dan kadan ne ahabbu ila Allah ta'ala wannan shine abin da Allah ya fi so aikin da Allah ya fi so shine aikin da mutun zai dawama yana ya dimanci aikata wannan aikin koda dan kadan ne ba wanda mutun zai yau yayi da yawa ba zai sake yi ba sai wani lokaci ko kuma yayi yau ba zai sake yi ba sai bayan sati daya ko bayan sati biyu ko sai ya ma manta ma cewa fa oh ranan fa ya taba yin qiyamul layli raka'a 12 kafin nan sai ya sake wannan kuma ba daidai bane abinda ake so shine ko da raka'a daya ce tallintal mutun ya dimance shi har karshen rayuwarsa kama qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل أيكن دا الله يفسو أيكن دا الله يفسو كونا شيني أيكن دا متن يدوم ينا أيكن كودا كوا أتي دان كتنني أيكن كودا أيكن باي ديوا متن يدوم ينا وانا الشيسا النبي صلى الله عليه وسلم يفرع عن حديث يتي إذا مريض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa yayi rashin lafiya
ko yayi tafiya to ya saba yin ayyukan alkhairi komi karancin su karatun qur'ani ne kullun zai shafi biyu ko uku ya dimanci wannan aikin qiyamul layl ne kullun zai raka'a ɗaya ko biyu ya dimanci wannan aikin to lokacin da ya rashin lafiya sai zama babu daman aikin ko kuma yayi tafiya da yayi tafiya sai zama bai samu daman da zai yi wa'annan ayyukan ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha duk lokacin da lokacin wannan aikin da ya saba yi yazo to sai a rubuta masa lada kamar ya riga ya aikata saboda Allah ya san cewa da lafiyarsa kalau da yanzu lokaci kaza da yanzu na aikata aiki kaza Allah ya sani cewa da yana gari bai tafiya ba da yanzu yana aikata aiki kaza saboda haka mutum sai dimanci aikata ayyukan alkhairi komi karancin su والحكمة في أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع ما لما تكي تشيوا حكمة ديك ما تمفهمتا كان تشيوا أيكي تنكرن وند زاك دوم زاك ديمان تشي أيكا تاشي يا في الخير السمدا أيكي ندزيك مي يوا أما مي ينكي وا أن بدوام القليل سبودا dawaman da mutun zai yi dimanci aikata dan kadan din nan tadumu ta'atu wa dhikru wal muraqaba da wannan din nan zai dimanci biyayya ma Allah da tuna Allah da kuma kula cewa Allah yana ganin sa saboda ya dimanci aikin alkhairi wan niyyatu wal ikhlas sannan kullun niyyarsa da ikhlasin sa yana ƙara kyau tsakaninsa da Allah wal iqbalu ala al khaliq sannan kullun yana fuskantar ubangijin sa kaga wanda kullun zai tashi cikin dare yayi raka'a uku kullun kaga shi wannan kullun yana ganawa da Allah cikin dare kullun amma wanda zai tashi yau yayi raka'a 10 ko yayi raka'a 20 ko 30 yanzu barkoi masu yawa ba zai sake yi ba sai nan da wata 6 ko sai bayan shekara kaza kaga shi yanzu tsakaninsa da tattaunawa da ubangijin sa cikin dare an samu tsawon lokaci wanda kuma ya dimanci haka kullun raka'a daya ko raka'a uku ko raka'a biyar kullun yana yi cikin dare kullun yana ganawa da Allah lokacin da ubangiji ke ce wa ke neman gafara in gafarta masa wa ke neman yafiya in yafe masa wa ke neman taimako na in taimake shi wa ke neman arziki in azurta shi wa ke neman kaza Allah yana tambaya wa ke neman kaza shi yana ce Allah gani Allah na tambaya shi yana ce gani kaga kenan shi kullun yana tattaunawa da Allah kullun yana ganawa da ubangijin sa sannan wa yuthmiru alqalilu ad-da'im bihaythu yazidu 'ala al-kathiri al-munqati' ad'afan kathira akan wayi gari dan kadan din da ka dawoma akai ya zama ya ninninka babba ya ninninka mai yawa mai yankewa din nan ninkin baninki saboda in ka lissafa misali wanda zai tashi a ce karatun alqur'ani ne yanzu ne zauna ya karanta izu 10 amma ba zai saki waiwayin alqur'ani ba sai bayan wasu watanni ko bayan wasu ya mamanta da wanda kullun zai yi izu daya kullun zai yi izu daya kullun zai yi izu daya a iya lokacin da wannan yayi bai yi karatun alqur'anin ba wancan izu ne ya karanta saboda haka sai ga karshe an wayi gari aikin wannan da yake dan kadadin ya ninninka na wancan da yake yin mai yawa din والعبد شيكو باوا كلما كان في طاعه اثر طاعه دسن دا باوا يا زما yana aikata aikin alkhairi bayan aikin alkhairi yana aikata aikin biyayya bayan biyayya da ya gama wannan ya shiga wannan da ya gama wannan ya shiga wannan da ya gama wannan ya shiga wannan ya dimanci aikata ayyukan alkhairi koda ba su da yawa to saqulat alaihi almaasi saba ma Allah zai masa nauyi wastawhashaha zai ji cewa saba ma Allah yana masa nauyi ya tsani saban Allah zai ji baya son saban Allah saboda ya dimanci aikin alkhairi kullun yana qiyamul layli Allah yana cewa ke neman gafara in gafarta masa yana ce gani Allah gafarta mu to Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa wannan sai ya sa saban Allah ya masa nauyi sai ga baya iya yi wa harasa ala istinabiha sannan zai zama yana kwadayi ya dage wajen ganin ya nisanci saba mu ubangiji subhanahu wata'ala wa uqiya quwwatan sannan za a bashi karfi Allah zai bashi cikakken karfi wa sabatan da kuma tabbatuwa wa azimatan ala rushidi da kuma niyya mai karfi azama mai karfi akan daukan hanyar shari'a saboda ya dimanci biyayya ma Allah a koda yaushe sai zama sabon Allah ya masa nauyi ayyukan biyayya kuma yana jin karfi da karfin guyuwa wajen aikatawa wala alla hadha min alhikam allati shuri'at li ajli hal a'malu wal adhkaru wal awradu mashru'a ana al-layli wa adraf an-nahar malama take cewa wala alla tana iya yiwa wallahu a'lam hadha min alhikam allati shuri'at li ajli hal a'malu ya zama cewa wannan na daga cikin hikimomin da sanadiyar su Allah ya shar'anta ayyuka aka shar'anta ayyuka masu yawa saboda in ka kasa wannan zaka iya wannan in ka kasa wancan zaka iya wancan wal azkar da kuma zikirori ayyuka ne wanda zaka babu tashin hankali a cikin su zikiri ambaton Allah kana tafiya zaka yi la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah kana tafiya zaka yi subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kana tafiya zaka yi subhanallah walhamdulillah la ba wahala a ciki wal awrad da kuma wuridi mutun ya zaba makansa wuridi ko wanda shari'a yazo da shi na zikirori da yawan ibadu al mashru'a wanda shari'a ta shar'anta ana al-layli wa atrafan nahari wanda ake yin su a koda yaushe dare da wuni wal a'malu saliha ayyuka nagari kuwa anisatul abdi fi qabrihi za su zama abokan bawa a cikin kabarin sa ayyukan alkhairi su ne waɗanda za su dinga wato kwantar ma bawa da hankali lokacin da yake cikin kabarin sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa na daga cikin abin da bawa mumini zai samu a cikin kabari shine lokacin da yake kwanci a cikin kabarin sa bayan ni'imomin da Allah ya zuba masa a cikin kabarin sa da abin da Allah ya tara na rahama a cikin kabarin sa an fadada masa kabarin sa madda basarihi iya ganin sa iya fadin kabarin sa ne an fadada mai kabarin sa gashi wa yiftahu lahu babun ila aljanna an bude masa kofa daga cikin daga aljanna daga kabarin sa yana hangen gidansa a gidan aljanna wayatihi min na'imiha ni'imomin aljanna suna shigo masa cikin kabarin sa yana jin dadi a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wayatihi rajul wani mutum zai zo masa hasanul waje mai kyakkyawan fuska tayyibur rih wanda yana kamshi mai dadi yana kanshi daga turaren aljanna wannan mutumin yana ganin sa sai ya ce man ant waye kai sai ya ce fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair daga ganin fuskan ka kazo da albishir kyakkyawa kazo da alkhairi ne abinda zai ce masa fa yaqulu sai ya ce ana amaluka salih sai ya ce ni ne kyakkyawan aikin kan nan wannan kyakkyawan aikin da Allah ya maida shi a suran mutum ya zo masa shine zai taya shi fire taya shi tadi a cikin kabarin sa fa yaqulu rabbi aqimis sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali idan yaji dadin zama da wannan yaji dadin tadi sai ce Allah ayi marmaza a tada alkiyama saboda in je in samu iyalai na in samu dukiya ta Allah ayi a tada kiyama saboda yaji dadi daka aikin alkhairi da mutum ya dimanci aikata shi to wannan aikin shine zai zama abokin sa a cikin kabarin sa lokacin da aka ajje shi a kabarin sa la mala wala jaha wala izza ba izza ba dukiya ba makwabta ba masoya ba kowa kowa ya tafi ya bar shi abin da ya rage masa shine aikin sa annabi sallallahu alaihi wasallama yace yatba'ul mayyit thalathun fayalji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid duk sanda aka dauki mutun za a kai shi makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace abubuwa guda uku su suke masa rakiya da an je an binne shi a cikin kabari sai biyu su dawo sai a bar shi da guda daya yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, da dukiyansa watakila har da motansa za a raka shi, wasu za su samu mashin ɗinsa watakila yana da bayi su ma za su raka shi, su ma duk dukiya ne. Wa ahluhu, iyalansa masoyansa da ƴan uwansa za su raka shi, sannan wa amaluhu, aikinsa ma zai raka shi. So da an je lokacin da aka gama binne shi a kabari, aka gama rufe shi, fa yalji'u ahluhu wa maluhu, da iyalan da dukiyar kowa sai ya dawo, kowa dawowa zai yi. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, sai a bar aikinsa, shi zai ci gaba da zama da shi, shi zai ci gaba da zama da shi. Saboda haka aikinsa ne, in salihan fa saliha wa in sayyan fa sayya, in aiki nagari yayi ya ga nagari, in aiki mummuna yayi ya ga aiki mummuna. Da haka kyakkyawan aiki shine zai zama aboki mai kwantarwa mutum hankali a cikin kabarinsa. Fala yuqnasu fi wahshatil qabri, fala ya'nusu fi wahshatil qabri illa al-amalu salih, babu abinda zai kwantarwa mutum da hankali daga fitinan kabari, azabar kabari, firgici na cikin kabari, sai ayyuka nagari, kyawawan ayyuka. Wala yufi'u lahaban nari illa nurul imani, babu abinda zai kashe lahab na wuta, lahab a jikin wuta shine idan mutum ya kunna wuta, ya hura wuta, irin wutan murhu, wutan da yake tasowa sama, yayi sama, wanda yake saman wuta shine ake kira da lahab, wanda ya hu yana daga cikin wutan da suka fi kowanne zafi. Yasa Abu Lahab, saboda rashin arziki ya sa makansa alkunya cewa sunan shi Abu Lahab, saboda shi komai nashi duk wani abu na alkhairi to ba bai da alaka da shi. Shi yasa Allah da ƙarshe ce masa sayasla naran zata lahab, zai shiga wuta mai wannan lahab din, ba shine Abu Lahab ba, to zai shiga wuta mai lahab. Da haka sai a gani. Saboda haka to ba abinda zai kashe wannan wutan sai nurul iman, hasken imani. Lokacin da kake cikin kabarinka, abinda kawai zai kashe maka wannan wutan shine hasken imani, hasken imani. Wala yuthbitu ala sirati, wala yuthbitu ala sirati illa al-istiqama, ba abinda zai tabbatar da mutum akan sirati, yaga ya tsallake sirati lafiya lau, sai istiqama, tsayuwa akan ayyuka na gari, ka tsayu akan aiki da gaske, ka tsaya kai aiki na gari. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Saboda haka mutun ya dawama akan ayyuka nagari, to indai mutun yana so ya guji sabon Allah, to dama ka'ida ce mutun a duniya baya zama haka kawai, ba zai yi ba, dole sai yayi aiki ko nagari ko mummuna. To indai mutun baya so ya aikata munanan ayyuka, to babu shakka ya rike ayyuka nagari. Domin kamar yadda muka karanta cikin a baya a littafin, cikin bayani akan tasirin zunubi, shine zunubi in kana fara aikata kaza to tazra'u amsalaha, daga kaza zaka ga ka koma kaza, daga kaza zaka ka koma kaza. Shi yasa yana da wahala ka ga mutum haka aikin alkhairi shi ba, kana fara aikata kaza to zaka fara kaza, kana yana da wahala ka ga mutum in mutumin kirki ne ka ji an ce wai aikin alkhairi guda ɗaya kada yake, yana da wahala. Daga za a ce kai wani yana da kyauta, sannan sai ka samu yana da sada zumunci, bayan nan yana da sadaka, bayan nan yana da murmushi, bayan nan yana da kaza, to wannan ayyukan alkhairi kenan. To haka ne kuma ayyukan banza suke, sai ga wani dan sarar suka ne sai ka same shi kuma dan shaye-shaye ne, sai ka same shi mazinaci ne, sai ka same shi kaza ne, saboda shi aiki, shi aiki mutum aiki guda ɗaya baya iya zama a jikin mutum, dole sai ya jawo dan uwansa, sai ya jawo wanda zai taya shi. To saboda haka indai baka son mutum, baka son ka aikata aikin banza, to ka dawwama akan aikata kyawawan ayyuka. Duk inda ka ji an ce ga kyakkyawan aiki, aiki na gari ka rike shi, kar ka zo ka ce kai dan taba kidi taba karatu ne, bari kai na gari sai kai na banza. Allah ya ce wa fa idza faraghta fansab, in ka gama aikin alkhairi to ka tabbata ka kafe kana gama wannan to faɗa wani kana gama wannan to faɗa wani saboda karka ba ma shedan kafa karka ba ma shedan dama da zai shigo ya cusa maka tunanin aikata mummunan aiki to wannan sai yasa kaga ka nisanci munanan ayyuka sannan abu ne biyar da zamu tsaya akan shi malama tace shine addu'a indai kana so kaga indai kana so kaga ka nisanci munanan ayyuka to ka rike addu'a ka dage da addu'a addu'a da roƙon Allah kana min du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama yake rike su yana yawan maimaita su shine manzo Allah yana cewa allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa wal'afafa walghina annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa allahumma ya Allah inni as'aluka alhuda Allah ina roƙonka shiriya ka shiryar da ni Allah ina roƙonka ka shiryar da ni wattuqa Allah ina roƙonka ka azurta ni da takawa ka azurta ni da tsoranka in zama mai tsoran Allah wal afaf ya ubangiji ina roƙonka ka bani kamewa in ka sa in zama kamammen mutum wal gina Allah ka bani wadata wadatar zuci ka bani wadata wadatan arziki mai albarka to wannan addu'an kaga Allah ya baka shiriya ya sa ka zama mai tsoran sa sannan ya baka kamewa sannan ya baka arziki wayannan in suka taru maka saban Allah kuwa ai kai da shi sai dai lamam abinda ba a rasa ba wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam aidan sannan har ila yau kuma yana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake maimaita yana cewa allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika ya ubangiji allahumma ya Allah aqsim lana min khashyatika Allah ka raba mana wani abu na tsoranka ka ba mu tsoranka ka azulta mu da tsoranka ma tahulu bihi baina wa baina ma'asika tsorankan nan wanda sanadiyar wannan tsorankan zaka sa ka tangan karfe tsakanin mu da saba maka tsakanin mu da sabanka ka ba mu tsoranka wanda sanadiyar wannan tsoran zaka kare mu ya zama duk sanda muka tashi saba maka to sai mu tuna tsoranka sai mu fata saba maka wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak da kuma biyayya ka azurta mu da maka biyayya wanda sanadiyar wannan biyayyar da rahamarka zaka kai mu zuwa ga aljannarka fal khashya domin tsoran Allah idza sakanatil qalb in ta samu wajen zama a zuciya ahjamatil a'da'a anil tikabil ma'asi to zata kare zata kiyaye zata rike gabobi daga aikata ayyukan saban Allah wa man kana muqayyidal jawarih an maharimillah fa huwa ra'sul khalifin duk wanda ya zama kuma gabobinsa Allah ya kare su ya rike masa gabobinsa baya saban Allah to wannan shine oga kwata kwata a cikin masu tsoron Allah wanda baya saba wa Allah shine a sama a cikin masu tsoron Allah domin dama me ma'anar tsoron Allah shine kar ka saba masa shine ma'anar tsoron Allah ne wallahu subhanahu yahfazu ibadahu Allah tabaraka wa ta'ala yana kiyaye bayinsa wa yahulu bainahu yahfazu abdahu almu'min wallahu subhanahu yahfazu abdahu almu'min Allah yana kiyaye bawansa mu'mini wa yahulu bainahu wa bainal ma'siya sannan yana shamakance tsakaninsa da sabonsa kama qala kaman yadda Allah yake cewa wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani cewa Allah yakan sa shamaki ya shamakance tsakanin bawa da kuma zuciyarsa ko dai ya zama cewa idan mutum ya dage da biyayya ma Allah to Allah sai sa shamaki tsakaninsa da zuciyar da za ta umulce shi da saban Allah sai zama baya saba ma Allah ko kuma idan zunubinsa da saban Allahnsa ya kai makura to sai Allah ya sa shamaki tsakaninsa da duk zuciyar da za ta nuna masa ya tuba to shine muka ji a baya Allah sai ya dinga sa masa nauyin jiki akan kyawawan ayyuka sai zama baya iya aikatawa to wannan ya shiga cikin babban jarabawa ma'ana Allah ya kore shi daga fadansa daga rahamarsa Allah ya kiyaye mu ya kare mu to zamu tsaya akan wannan abu na biyar in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta a abu na shida insha Allah ta'ala abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusa kurai kuma muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya tabbatar da alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu
Allah ya bamu ikon yi masa biyayya kare mu daga saba masa Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare mu dan da suka rigaye mu gidan gaskiya wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka musu rahama in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتبعك وابتغى رضوانك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.